is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuwa za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da kuma murya Arewa. Haka kuma masu na'urar computer duk sanda suka so suna iya daddangula voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jin ragaman shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da wakilinmu na kasar Niger Shaibu Mani yayi da malamin nan Malam Abdulrahman Ahmed akan muhimmancin kyakkyawan zamantakewa tsakanin musulmi da ma waɗanda ba musulmai ba. Kana mu kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana. Sai kuma ra'ayi daga bakin mashi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya umurta tura ƙarin sojoji 450 a Iraki a wani sabon yunkurin marawa da karun na Iraki baya waɗanda ke fafatawa da ƙungiyar ISIS. Fada White House ta faɗa jiya Laraba cewa sabon rukunin ma'aikatan Amurka za su shiga sahun sojoji 300,000 da ke horar da dakarun Iraki a halin yanzu. Fada White House ta ce Prime Minister Iraki Haider al-Abadi shine ya nemi a tura ƙarin Amurkawan. Kana ma'aikatar tsaron Amurkan ta Pentagon kuma ta ba da shawarar yin haka. Amurka tana shirin buɗe wani wurin horaswa a Al-Taqadum, sansanin mayakan sama da ke hamada, inda rundunar sojojin Amurka ta kafa sansaninta a lokutan baya. Mr. Obama ya faɗa a farkon wannan makon cewa har yanzu da karin haɗin gwiwa da Amurka ke marawa baya ba su tsaye da shawarar takamammar hanyar da za su bullo wa yaƙi da ƙungiyar ISIS ba. Akasari sabili da batun ɗaukar mayaka da kuma himmatuwar Iraki. Ya ce ana buƙatar hanzarta horar da karin Iraki da kuma samar masu da makamai. Shugaba Obama ya ba da umarnin inganta ayyukan leƙen asiri da sa ido kan iyakokin Iraki da Siriya domin daƙile kwararar mayakan ƙasashen ƙetare. Ba kuma kawai suna ƙara yawan zubar da jini da ake yi a yankin ba. Amma jami'an Amurka suna fargaban cewa za su iya komawa ƙasashen su na asali su kai har-hare.
Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji suna kira da ɓangarorin hamayya a Libya su amince da yarjejeniyar raba launin iko, su kawo ƙarshen faɗa da ta'addanci da kuma faɗi tashin siyasa da aka shafe kusan shekaru huɗu ana fama da shi. Jami'an diplomasiyyar Majalisar Ɗinkin Duniya da waɗansu manyan jami'ai da suka gana jiya Laraba a Berlin sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa cewa yarjejeniyar warware takaddamar siyasa da za a dama da kowa da kowa ita ce kadai hanyar warware matsalolin Libya. Sun yi kira ga dukkan al'umman Libya su kawar da dukkan shingayen da suke zama kadangaren bakin tulu na cimma yarjejeniyar. Sama da wakilan Libya 20 suka je Berlin domin tattaunawa da suka hada da jami'an diplomasiya daga kasashe masu kujerun dindindin a kwamitin sulhu da ƙungiyar tarayyar Turai da Italiya da Spain da kuma ƙasashen Afirka ta yamma da ma take makwabtaka da Libyan. Libya ta shiga cikin ruɗu da damuwa tun da aka hambare gwamnatin daɗaɗɗen shugaban ƙasar mai mulkin kama karya Muammar Gaddafi a kashe shi a shekara ta 2011. Masu tsauran ra'ayin addinin Islama sun ƙwace Tripoli babban birnin ƙasar bara, suka kafa kishiyar gwamnatin da ta tilasta halattaccen gwamnatin ƙasar gudu zuwa gabashin ƙasar. Mayakan ISIS dai sun yi amfani da wannan tashin hankalin suka kwace yankin. Dubban 'yan gudun hijira daga Libya da ke kokarin gujewa tashin hankali suna neman masu safarin bil'adama da su bi da su ta tekun Bahar Rum da ke tattare da haɗarin gaske. Yunkurin manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Bernardino Leon ya cimma tura na neman mayar da hanyar cimma yarjejeniya cikin ruwan sanyi da ɓangarorin da suka yi fatali da shawarwarin.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya yi kira ga shugaba Vladimir Putin da ya ziyarce shi ya yi yunkuri na zahiri na wanzar da zaman lafiya a gabashin Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sanarwar da fadar Vatican ta fitar jiya Laraba bayan ganawar sa'a ɗaya ta ce Papa Roma ya jaddada cewa tilas ne a yi ƙoƙari sosai wajen kawo ƙarshen tawayen da 'yan aware masu goyon bayan Rasha suka fara watanni 14 da suka shige. kimanin mutane 6,500 ne suka mutu tunda aka fara wannan fadan. Sanarwar ta kuma ce shugabannin biyu sun amince da muhimmancin samar da yanayin tattaunawa, kuma dukkan bangarorin sun kiyaye yarjejeniyar Minsk da aka sawa hannu a watan Fabrairu da Rasha da Ukraine da Faransa da kuma Jamus. Masu kula da lamura na ƙasa da ƙasa sun ce ana yawan keta wannan yarjejeniya. Kremlin ta sha musanta zargin ƙasashen Turai cewa tana tanadawa ‘yan aware makamai kuma tana tura da karin Rasha kan iyakoki domin su yaƙi. Ta jaddada cewa mayakan Rashin da ake gani ko kuma aka kama a gabashin ƙasar da ke magana da Rashanci masu aikin jin ƙai ne.
Wani kusa a majalisar daga bangaren hamayya ya bayyana jiya Laraba cewa shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a shirye yake ya rungumi shawarar kafa gwamnatin haɗin gwiwa da ta haɗa da kowace ba tare da jam'iyya mai mulki da ya kafa ba. Dennis Baikal, tsohon shugaban babban jam'iyyar hamayyar Republican People's Party, ya shaidawa manema labarai bayan ganawa da Mr. Erdogan cewa shugaban ƙasar yana neman hanyar warware rikicin siyasar cikin gaggawa a matsayinsa na ɗan majalisar da ya fi daɗewa. Ana kyautata zaton Baikal zai shugabanci sabuwar majalisar har zuwa lokacin da za a zaɓi kakakin majalisa. Jam'iyyar Mr. Erdogan ta sa zuciyar samun sulhun kujerun majalisa mai membobi 550 yadda za a sake kundin tsarin mulkin. An ƙara daga mai tsarin majalisa zuwa na shugaban ƙasa da zai ƙara mashi iko. Sai dai jam'iyyarsa ta AKP ta sami kashi 40% na kuruwan in ƙasa da kashi 50% da talashe a shekaru hudu da suka shige. Wannan wata babban ishara ce ga Mr. Erdogan, wanda ya ce babu jam'iyyar da za ta buga kirji cewa za ta iya kafa gwamnati mai jam'iyya ɗaya tilo. To, labaran duniya kenan kuka saurara. Wakilinmu na Jamhuriyar Nijar Sha'ibu Mani ya tattauna da Malam Abdulrahman Ahmed akan muhimmancin tsayawa a aƙida na gari tare da jama'a su zauna lafiya da junansu ba tare da nuna bambancin su na addini ba. Ga dai Sha'ibu Manin da bakon nasa.
Zama wanda an ka lura da maudu'i na mai tayar lokaci saboda a kawo waraka bisa wannan maudu'in, shine maudu'in incin yin aqida wadda dan adam ke so. Wannan musulunci shine ba shi wannan dama, saboda haka nan karkashin wannan maudu'i sai mun ka dauko maudu'i na menene addinin musulunci yayi tattali bisa ga abun da ya shahi ta'addanci huce iyaka.
To, wani bi akan samu mutanen da idan wani abu ya faru sai su karfi su ce bari su tsaya jihadi. To, daga kane za a fayyace mana hakan?
Kuma menene addinin musulunci yayi tattali bisa ga abin da ya shahi jihadi? Menene jihadi? Kamar yadda kuka sani, kun san wanga lokaci ne muke ciki wanda ana zamne zaman lahiya, ana zamne lahiya lumi, sai kaga wani ya zabura ya ce ku taso mu tayi jihadi, ko ko su kwaurar mutane sun ce ku zabura mu tayi jihadi. Shi ko wannan ba jihadi na ba, ba a jihadi hakanan. Addinin musulunci ba haka yace ba. Ya kamata jama'a su san ire-iren wannan mutane na wanda suke son su yi anhwani da musulunci wa dan kun yi saboda su cimma manhusu.
Ina kuma maganar haɗin kai tsakanin mabiya ɗari ko daban-daban a cikin addinin Islam, musamman ma da yake akwai aurataya da dai sauransu. Wani irin kira ko jan hankali za a yi mutane na ƙoƙarin su muna lami lafiya a cikin ƙasa?
Shi musulunci bayyanana ya nemi haɗin kan musulmi gabaɗaya. Bayan wannan kuma ya yi kira ga azamna lahiya da waɗanda ba musulmi ba, dan Allah shine ke cewa inda ya ga dama da dukkan duniya sun zama musulmi. Amma ba hakan ne ba, cikin mashi'a ta Allah wanda haka yake son shiga jama'a, ya tsara musulmi, ya musu ka'idodi, ya yi ka'idodin yanda za su zauna tare da sauran jama'a wanda ba musulmi ba. Hakanan kuma mun yi wannan zaman ya yi zance bisa ga abin da ya shahi abin da aka ce ma haɗin kai na 'yan ƙasa. Haɗin kai na 'yan ƙasa kenan. Kamar da ku sani, addinin musulunci ya kira bisa haɗin kai. In ka ɗauki nan Nijar, haɗin kan asalin shi, babban asalin shi tun a tarihi, mutanen Nijar mutane na wanda ba su kyamo juna, ƙabiloli wanda ba su kyamo juna, akwai aurantaka tsakanin juna, akwai abubuwa da yawa gasu nan. Hakanan kuma akwai wannan abubuwa wanda aka ce wani tabbas taka da sauran abubuwa tsakaninsu tun azal, sai musulunci zai kuma ya haɗa su gaba ɗaya.
To, Allah kyauta aikin malam. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan faifan. Allah kada shagal ana ta ne da sashin Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC kuma yanzu agogwa ce karfe 3 da minti 12 daƙiƙa 30 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
riga kafi tambarin lafiya Na sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin ilmantar da iyaye muhimmancin yi wa yara allurar rigakafin cututtuka Ga Nasiru Yakubu binnin yaro da ƙarin bayanin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau
Hajiya Jummai sannu da kokari kuma barka da hantsi bayanai daga jihar Neja Na nuni da cewa an kammala rigakafin cutar polio wato shan inna kashi na hudu tare da samun gagarumin nasara inji wakilinmu Mustafa Nasir Batsari
An kammala zagaye na hudu na bada allurar rigakafin cutar shan inna a jihar Niger babban jami'in kula da sashen rigakafin polio a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yabagi Aliyu ya bayyana cewa duk da za su yi maimai a wasu wuraren da ake ganin an dan samu matsala amma aikin ya tafi kamar yadda ake bukata
bayan wannan shine kuma zamu zauna tara data din da muke da su sannan mu yi analyzing mu sako ya abun ya tafi amma kamar da muka saba dai ba ma yin kasa da miliyan 2 ba ma yara kasa da miliyan 2 dai haka
akwai masu mamaki me yasa koda yaushe ake yin rigakafi na polio din nan wanne bayani zaka yi mu jama'a
na san bayanin da muke yi shine idan aka yi da yawa din wanda ba samu ba an yi masu ba dan za samu a yi masu amma idan aka ce za a ce a tsaya ce kamar za a yi daya biyu uku a tsaya wansu ba za a samu yin su ba
kwanaki aka yi zagaye na uku yanzu an yi na hudu to koda wanda aka yi ma a zagaye na uku aka sake yi mashi ba matsala
ai ko ba matsala ko fiye da sau 10 ma aka yi a shekara ma ba matsala saboda bai da illa sai sa muke ce ko kowane lokaci da ake zagayen duk wanda suka yi da wanda ba su yi ba su tsaya a yi masu
Dr. Abagi Aliyu dai ya yi karin haske akan matsayin Najeriya game da cutar shan innan a halin yanzu
abin da ake ciki yanzu gagan kusa shekara ɗaya yanzu ba samu bullon polio ko ina a Najeriya ba wannan watan da za mu shiga July shine za mu yi shekara ɗaya bayan wannan din shine WHO za su yi declaring Najeriya cewa ba ciwon shan innan a Najeriya ko kuma dai ciwon inna a Najeriya bayan mun samu wannan certificate ka ga sauran dama kasashe guda uku ne suka rage da Najeriya da Afghanistan da Pakistan kaga muka kai wannan shekara ɗaya muka fita za mu bar sauran guda biyu ka san kwanakin shekaru biyu ko uku da ya wuce India suna tare da mu suka bamu yanzu mu insha Allah wannan watan da za mu shiga za mu shekara daya mu kuma za mu fita
ko baya ga babban tallafi daga hukumar lafiya ta duniya akan yaki da cutar shan innan masana kiwon lafiya sun ci samun hadin kai daga sarakuna iyayen kasa da malaman addinai da kuma shugabannin addinan da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun taimaka akan nasarar da aka samu Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari, an yi kira ga kungiyoyi masu zaman kansu da su ƙara taimakawa da kuɗaɗe domin samun ƙwarin gwiwa wajen aiwatarwa ƙananan yara rigakafin cututtuka. Amina Abdullahi Girbo daga jihar Bauchi na ɗauke da ƙarin bayani.
Kuɗaɗe da hukumomin yaƙi da cutar shan inna da sauran rigakafin ƙananan yara yake ja da baya yasa hukumomi da ƙungiyoyi tashi tsaye wajen neman hanyar da za a farfado da tallafin da ƙungiyoyin suke bayarwa. Muhammad Inuwa Shu'aibu, Director CHR na Kano, yace
har kullum mu tunanin mu shine ya kasance an samu cikakkiyar haddaka kuma an samar da kuɗaɗe da ingantattun kayan aiki wanda za su tabbatar cewa kowane yaro na jihar Bauchi kamar yadda muka dauka a mataki na kasa kowane yaro a kasar Najeriya ya samu cikakkun alluransa wanda mun ke fata insha Allah zai samu ingantacciyar lafiya.
Tunanin mu akan wannan al'amari shine gwamnati ta kasance ta samu wato abin da ake cewa ownership da kuma sustainability plan, ma'ana ta mallaki abin kuma ta rike shi har iya tsawon rayuwa, saboda ita aka bawa wakilcin jagorancin al'umma, dukiyoyin al'umma a hannun gwamnati yake. Sannan dukkanin wani abu da zai inganta rayuwar dan adam haki ne na gwamnati. To kullun koda a ce akwai wanda yake shigowa ya taimaka maka, amma babban tunanin shine wata rana baya na. To ita kuma gwamnati tana nan kullun dimin da'imin akwai ta a rayuwa. Saboda haka dole ya kasance akwai wani cikakken tsari wanda gwamnati za ta dinga samar da wa'annan isassun kuɗaɗe, alabashi idan wani ya shigo zai taimaka wannan ana bukata. Amma kullun tunanin shine ya kasance koda an samu akasi wannan bai zo ya taimaka ba, ya kasance gwamnati tana iya yin abinta da kanta. Wannan shine babban abin da muke ta kira duba da wasu ainihin jadawali kala-kala da suke faruwa na rayuwa da kuma mataki na kuɗaɗen da ake warewa da kuma mataki na hangen yanda rayuwa take shiga. Misali in ka duba tashin darajar dala akan naira, kaga ya kamata a kalli wannan al'amarin a matsayin ta ina za a magance irin wannan matsalolin. Faduwar darajar man fetur misali abinda muka la'akari da shi a kasatan nan kuɗin suke shigowa, duka wa'annan ya kamata a kalle su kuma ya kamata a duba me ya kamata a saita wanda koda an samu wani akasi ta yaya za a iya magance wannan. Saboda idan babu isassun kuɗaɗen da za a yi harkar allurar rigakafi fa, wa'ancan tarin matsaloli da ake a baya inda aka fara samun nasara to fa za a iya komawa wancan yanayi. Mu kuma kullun abin da ba mu fata ke tunda in ka kalli wannan taro da aka yi, shi babban jami'i na hukumar lafiya mataki na farko na jiha, ka gan shi da tare aka yi wannan taro da shi, shi wanda yake kula da wannan madabakata da ake kiranta EOC, kana ganin da shi muke ta fadata shi tun daga Kano muke auno ya za ayyukan gashi tare da shi akai. Akwai manyan directorci da manyan kungiyoyi na duniya kamar CWHO irin su UNICEF irin su CHA irin su CDC irin Solina da dai sauransu ga sunan. Kuna gani tebri ɗaya aka zo aka zauna tare aka tattauna da su, tare aka dinga neman ta ina za a samu mafita. To kullun in baka zama a matsayi na teburin tattaunawa babu yanda za ka iya cimma nasara akan dukkanin irin tsarin aikin da ka dauko.
Daraktan kungiyar CHR kenan Muhammad Inuwa Shu'aibu, Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Na bada ko dare ko rana ɗan allura polio sun ka zo su shiga tunda mata ne na ba su doki din su shiga su je su ba su. Saboda haka suna samun haɗin kai garan kuma suna jin daɗi. Makwabta na suna koyi da irin rayuwa ta da suke ganin ina bada ƴaƴana ana yi musu. Domin ina gudun abin da ya same ni kada ya sami ƴaƴana, bana fata. Hatta wannan sarautar da nake ta sargun guragu bana kauna in ji an ce ɗana ya gade ta.
Iyaye maza da mata, ku taimaki rayuwar ƴaƴanku. Ta mika su a diga musu maganin rigakafin cutar shan inna domin rayuwa ingantatta. Gwamnati na kokarin taimakawa wurin magance wannan cuta domin yaran mu su kasance cikin koshin lafiya. Kyauta ake diga maganin, kada ka bari a barka kana ƴan kame kame. Ka bata rayuwar yaranka ya zama ba yau ba gobe. Hattara lafiya uwar jiki.
Ƙarshen shirin kenan a yau. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri.
Tomar Allah, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da sharhin jaridun Ghana.
zan fara shirin girbi da jaridar Dinga wacce ta kallon labarin cewa mamma Ayarga ya ce ko shakka babu mun gaza. Jaridar ta ci gaba da cewa ministan muhalli, kimiyya da fasaha mamma Ayarga ya ce ko shakka babu hukumomin kasar nan da sun nuna gazawan su a wurin kiyaye al'umman kasar da kuma kasar. A cewar ministan dai manyan ma'aikatan gwamnati da ya kamata su kula da an kare al'umman kasar nan daga irin wayannan bala'i a cikin kasar ba su iya sun yi aikin su yadda ya kamata ba. Ya ce kama daga hukumar birnin Accra da hukumar tsara gine-gine na birane da karkara da hukumar kwana-kwana da hukumar kula da muhalli ta kasa dukkanin su dai ba su yi aikin su da kyau ba. Mama Ayarga yayi wa ƴan jarida wannan jawabi ne a lokacin da yake zazzagawa a inda ambaliyar ruwan sama ta yi banna a birnin Accra. Ministan muhallin Mama Ayarga ya ce bincike da suka yi sun gano cewa akwai wasu gidajen mai da dama da aka gina su a nan birnin Accra wanda ba su da izinin gina gidajen, sannan wasu su suna wasu ayyuka na daban wanda ya saba ma dokokin kasa. Ita kuwa jaridar Daily Graphic ta rawaito jawabi ne da shugaban kasa John Dramani Mahama yake inda yake cewa a daina zargin juna ana dora wa juna laifi sakamakon wannan bala'i da ya afka akan kasar nan a Laraban makon jiya inda ambaliya ta mamaye birnin Accra. Jaridar Daily Graphic ta ce da yake jawabi a wurin babban makoki da aka shirya wa waɗanda suka rasa rayukansu a cikin ambaliyar ruwan samar. Shugaban kasa John Dramani Mahama ya ce wannan hasarar rayuka da aka yi ba abu ne da ya kamata a saura ana dora wa juna laifi ba, kuma kada a zauna ana cewa menene gwamnati bata yi ba, lakin a fito da hanyoyi wanda zai taimaka gwamnati ta hana faruwar wannan abu nan gaba. Sai dai wannan babban makoki da aka shirya na kasa baki daya ya samu halartar mashahuran ƴan Ghana kama daga shugaban kasa da matamakin sa, kakakin majalisar dokoki Do Ajaho, tsohon shugaban Rawlings, tsohon shugaban Joye Jikun Kufuo, shugaban babban jam'iyyar Hamayya Nana Akufo-Addo da matamakin sa Dr. Mahmud Bawumia. Sai kuma jaridar Ganinta wacce ta rawaito cewa tsohon shugaba Kufuo ya kaddamar da wata gidauniya wanda ɗiyan tsohon shugaban Rawlings da ake kiranta Dr. Zenato Rawlings ta kirkiro don taimaka ma waɗanda ambaliyar ruwan sama da aka yi a ranar Laraba da ta gabata ya addabe su. Jaridar Ganinta ta ce wannan gidauniya dai na hasashen samun sidi miliyan 10 wanda ya daidai da dalar Amurka miliyan 2,500 don kafa wani asusu na taimakawa karatun ƴaƴan waɗanda wannan ambaliyar ya rusa da su, kuma wannan gidauniya za ta taimaka wurin gangami na yaƙi da irin wayannan ambaliya a cikin kasar. Jaridar Ghanaian Times ta ce tsohon shugaba John Ejikum Kufuo da ya kaddamar da wannan gidauniyar ya ce wannan abin da ya faru abin takaici ne wanda ya kamata kasar nan da ya ta sake duba hanyoyi da take bi wurin kulawa da ganin ta tsara harkokin birane da karkara. Idan muka sake leka jaridar Daily Graphic, jaridar ta yi kanin labarai mai cewar hukumar abinci da noma ta tabbatar da shigowar murar tsuntsaye a cikin kasar Ghana. Hukumar je ta dauki wasu gwaje-gwaje ne ta aika sashen gwaje-gwaje na kula da lafiyar dabbobi a karkashin majalisar ɗinkin duniya daga Padova a kasar Italiya, kuma an tabbatar da faruwar wannan abu. Jaridar Daily Graphic ta ce a cikin watan Mayu wannan shekara ce aka samu labarin barkewar kwayar murar tsuntsayen a wasu gidajen gona da ke unguwar Achimota da kuma garin Tema. Jaridar ta ce tuni dai an gwada wannan kwayoyin cutar a nan Accra, daga bisani kuma aka aika zuwa kasar Italiya kuma aka tabbatar da wannan al'amarin. Jaridar Daily Graphic ta ce a wurin wani taron manema labarai da karamin ministan abinci da noma ta yi a nan birnin Accra, Dr. Hana Bisiu ta kore duk wani fargaba, inda take cewa hukumar ta na yin haɗin gwiwa da hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya ta yanda za su iya bakin kokarin su tabbatar da ganin cewa wannan cutar bai ci gaba da yaduwa a cikin kasar ba. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma kin sashen Hausa na murya America.
To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Jamilu Nefa birnin Jamilu Muhammad birnin Kebbi. Ina so in bada ra'ayina akan cece kucin da ake a majalisar dattawan Najeriya. Tunda lambarin zaɓe ya riga kasance haka, sai a bar mu Allah ya haƙuri su kuma Ubangiji Allah ya ba su nauyin ɗaukar al'umman Najeriya da yake duk ƴan shege uwa PDP na dai aka ba sauran makamman saboda sakaci na mutanen mu ƴan jam'iyyar APC. Na gode sashen Hausa na murya Amurka daga Jamilu Muhammad birnin Kebbi. Sai an ji.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Isa Kwalfi a tsirarar Shagari jihar Sokoto, mazauni unguwar Ilerabo Lagos. Da Allah ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina game da zaɓen majalisa da aka yi na wakilai da kuma na dattawa. Hakika gaskiya ba mu ji daɗin yadda aka gudanar da zaɓen majalisar dattawa ba a Najeriya. Wannan ya nuna mana cewa har yanzu akwai sauran nuku-nukun da wasu shugabanninmu ke son kawowa a harkar ci gabanmu a nan Najeriya. Gaskiya ba mu ji daɗin abin da ya gudana ba san wallahi. Amma tun da shugaba mai ci General Muhammadu Buhari ya riga ya amince kuma ya nuna goyon bayansa, kuma mu shi saboda shi ne muke wannan jam'iyyar, kuma muka goya mu dukkanin wanda ya tsaya mu jam'iyyar goyon baya, don muna fata alheri tare da fatan samun nasara. Allah kawar mana da gurbatattun shugabanni ya ba mu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya.
Assalamu alaikum. Sunana Shafale dan kacin magaji dan ya Musa a kuma jahar Nasarawa. Radio VOA barkanku da aiki. To gaskiya wannan batu da ake kece kuce akan shi tsakanin zaɓuɓɓukan da aka yi na majalisar wakilai da majalisar dattawa, ni fa ina ganin kamar cewa ita jam'iyyar APC mai mulki a wannan ƙasa namu Najeriya ta yi bacci. Dalili na kuwa shi ne an yi zaɓe tun wata biyu baya, ya kamata duk wannan abubuwan su zauna su shirya shi, saboda sun san cewa ba wai zaɓen shugaban ƙasa ne kawai in an yi shi shikenan an gama ba, akwai sauran zaɓuɓɓuka na mukamai a gaba. To ya kamata su ne su zauna tun a wata biyu bayan nan su zauna su shirya wannan. Sun yi bacci.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya umarta tura ƙarin sojoji 450 Iraki a wani sabon yunkurin marawa da karin Iraki baya da ke fafatawa da ƙungiyar ISIS. Fada White House ta faɗa jiya Laraba cewa sabon rukunin ma'aikatan Amurkawan za su shiga sahun sojoji 300,000 da ke horaza da karin Iraki a halin yanzu. Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji suna kira ga ɓangarorin hamayya a Libya su amince da yarjejeniyar raba ɗaunin iko da kawo ƙarshen faɗa da ta'addanci da kuma faɗi tashin siyasa da aka shafe kusan shekaru huɗu ana fama da su. Jami'an diflomasiyyar Majalisar Ɗinkin Duniya da waɗansu manyan jami'ai da suka gana jiya Laraba a Berlin sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa cewa yarjejeniyar warware takaddamar siyasa da za a dama da kowa ita ce kaɗai hanyar warware matsalolin Libya.
To gabaɗaya kuma nan mu kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa. Sai an jima da la'asar, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na Sai Bango Ya Tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdul Tayan gabatarwa, sai Cubahiro Jodone da ya ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan lokaci wato Jim Hammer. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji muku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.